إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan makaranta ta Central Primary School domin gabatar da muhadara wacce take dauke da taken tarihin Fatima Allah yarda da ita da kuma gudunmawar da ta ba wa addinin musulunci a wannan safiya ta Asabar 27 ga watan Ramadan na shekarar hijira ta 1445 wadda yake daidai da 6 ga watan hudu shekara ta 2024 miladiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu bisa abin da zamu faɗa sannan kuma ya sanya shi ya zamanto mai amfani gare mu duniya da lahira gaba daya Fatima Allah yarda da ita kamar yadda sunan ya nuna sunanta kenan ba ta da wani suna ban da shi Fatimatu bintu Muhammad bin Abdullahi بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر فهر شيني قريش ده ما بقى قريش ياتي وانن كاكاناتا نقوم شاتايا غريش تكي دنغنتوا ده كما دواني بقى قريش اتكين غرم مكا ينا دنغنتوا زواغ فهر واندا ده اتكين سونا ينسى اوكي قريش wannan jerin nasabar ta kenan Allah yarda da ita ana mata laqabi da az-zahara fatimatu az-zahara dalilin da yasa ake mata wannan laqabi na az-zahara saboda hasken fuskarta da kyan fuskarta Allah madaukakin sarki ya ba ta kyan fuska da kyan halitta wanda ta gado daga mahaifinta Annabi sallallahu alaihi wa sallama yadda malaman sira da tarihi suke ambato cewa a duniya ba a taba haihuwar mutum mai kyau irin sa ba ɗaya daga cikin sahabbansa Hassan bin Thabit da yake yabonsa yake cewa idan ka kalle shi zaka fahimci cewa matan duniya ba su taba haihuwar mutum irin sa ba wanda yake da kyan halitta da diri kai ka ce shi ya suranta ya siffanta yadda yake so a halicce shi ka san idan aka ba mutum dama ya suranta yadda yake so a halicce wa sallama sai ka ce shi ya suranta yadda yake so Allah madaukakin sarki ya halicce shi to kuma sai ya zamanto ƴar sa Fatima ta da kamar sa da halittar sa da magana irin tasa da tafiya irin tasa shi yasa sai zamanto tana da kyau na halitta fiskarta na haske na sheki to wannan yasa ake mata wannan laqabi na az-zahara sannan har ila yau ana mata laqabi da batul sa'annan kuma waɗannan dalilai guda biyu suka sanya ake mata laqabi da batul kenan tana da laqabi guda biyu bayan sunanta da take da shi Fatima tana da laqabi da ake mata az-zahara saboda hasken ta da kyan fuskarta daga gurin Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ana mata laqabi da batul saboda kamun kanta da kuma fice da ta yi cikin matan zamaninta ana mata alkunya da ummu abiha saboda yanda take lazumtar mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma irin kulawar da take bashi wannan yasa ake mata lakida ummu abiha ma'ana maman mahaifinta ko maman babanta ita maman sa ce shi kuma babanta ne saboda yadda take lazumtar sa da kuma kulawa da take bashi wacce take ta musamman dangane da haihuwarta Allah da ita malamai na tarihi suna bayyana cewa a cikin ayyukan da Allah shi dakin Ka'aba da giwa ta gabanin a fara masa wahayi da shekaru biyar wannan yana kenan tana raye lokacin da aka fara yi wa mahaifinta sallallahu alaihi wa sallama wahayi wata kima da matsayi da take da ita a gurin mahaifiyarta gabanin mu zo mu ga kimarta a gurin mahaifinta bisa al'ada mahaifiyarta Khadija duk dan da ta haifa ba ta shayar da shi sai dai a kai shi kauye a je a shayar da shi wannan dabi'a ce ta Larabawa wanda suka tafi a kai tintintintini to kuma sai zamanto har zuwa wannan lokaci suna kan wannan dabi'a din dabi'ar ita ce idan mace ta haihu ba ita ce za ta shayar da dan da ta haifa ba za a kai dan kauye ne a shayar da shi saboda dalilai dalili na farko dan yaron zamanto ya taso da iska ya taso cikin yanayi wanda yake da iska wacce take tatacciyar iska kaga iska na kauye tataccen iska ne sabanin na cikin gari iskar cikin gari akwai abubuwa da suka gurbata ta dan na zamani to bayan ga cinkoso ga cinkoso ga kuma abubuwa na zamani da suka gurbata iskar cikin gari to amma in ka je kauye ga bishiyoyi suna kadawa ga ruwa nan iska tana sabuntawa to sai a wayi gari yaro ya rayu a cikin yanayi wanda yake mafi kyan yanayi hakan sai ya sa Allah madaukakin sarki ya tseratar da shi daga kamuwa da cututtuka waɗanda ba a san sababin su ba ba a san dalilin su ba to wannan dalili na farko kenan da yake sa in sun haifi ƴaƴan su suke fifita a shayar da su a ƙauyuka ba a cikin birane ba saboda su samu iska wacce take ta dabi'a wacce hakan zai sa su kubuta da kamuwa da kananun cututtuka dalili na biyu da yasa suke kai ƴaƴan su kauye shayarwa saboda da ya zamanto mai dogaro da kansa ta yadda zai taso cikin al'ummar da ba shi da dangantaka da ita ba shi da alaka da ita sun yadda zuciyar mahaifiya ke ta'allaka da ɗa duk abin da ya taɓa ɗa zai taɓa zuciyar mahaifiya to amma idan yana nesa da mahaifiya za a taɓa shi ma ya yi kukan har ya gaji ya yi shuru ba wanda zai ce masa me ya same ka to wannan sai ya gadar ma yaro juriya ya gadar ma yaro gwarzantaka ya taso yana mai dogaro da kansa bai san ja a jiki ba bai san tarairaya ba hakan sai ya sa ya zamanto mai dogaro da kansa to wannan yana daga cikin dalilan da ya sanya Larabawa idan suka haifi ƴaƴan su suke fifita a shayar da ƴaƴan a ƙauyuka dalili na uku wanda shine na ƙarshe ƙauye asalin larabawa ne sabanin cikin gari akwai baki da suke shigowa wadanda ba larabawa ba to shigowansu da suke cikin gari ya gubata wannan harshe na larabci amma kauye iya laraba ne suke rayi sai aka wayi gari yanzu idan kana neman asalin harshe na larabci tacacce to sai dai ka tafi kauye to sai zama duk wanda ta haifi danta tana so ta kiyaye masa wannan harshe na larabci to dole ne ta kai shi kauye taso a kauye ta yadda zai taso da wannan harshe na larabci ba tare da ya taso da gurbataccen harshe ba wannan yasa iyaye suke fifita idan sun haifi ƴaƴansu sai su kai su kauye a shayar da su to wannan dabi'ar Khadija Allah ya yarda da ita duka ƴaƴanta da ta haifa guda biyar Al-Qasim da Zainab da Ruqayya da Ummu Kulthum da Abdullahi duka kauye ta kai su aka shayar da su amma da ta haifi Fatima saboda yadda zuciyarta ta ta'allaka da Fatima yadda zuciyarta ta ratayu ga Fatima sai ta ji ba za ta iya rabuwa da ita ba ba za ta iya daukar ta ta kai ta kauye a shayar da ita ba kamar yadda suka saba a al'ada suke sannan kuma kamar yadda ta kai ƴaƴanta har guda biyar kauye duka aka shayar da su ita sai ta gagara kai ta saboda yadda zuciyarta ta ratayu da wannan ƴata ta Fatima sai zama ita da kanta ta shayar da ita a cikin garin Makka shine malamai suka ce wannan zai nuna maka irin kimar da Fatima take da ita a gurin mahaifiyarta Khadija Allah ya yarda da ita Fatima ta taso gaban mahaifinta da mahaifiyarta ta samu tarbiya ta samu kula daga gurin mahaifinta da mahaifiyarta har zuwa lokacin da aka fara yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi an fara yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi tana yar shekara biyar dama in ba a mance ba a baya mun yi bayani cewa an haife ta Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da shekara 35 mun san kuma lokacin da ya kai shekara 40 anan ne aka fara masa wahayi mala'ika Jibrilu alaihi salam yazo ya same shi a kogo na Hira inda yake killata kansa yake ibada na wasu kididdigaggun kwanaki sannan ya koma ya sake guzuri gurin matarsa Khadija ya sake dawowa ya ci gaba da ibada mala'ika Jibrilu yazo ya same shi yace masa yayi karatu yace ni ba mai karatu bane wannan ya faru a shekara ta 40 bayan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma zai zama shekara ta 5 bayan haihuwarta to duk da dai ga ta karama ce a shekara 5 to amma bayan fara yin wahayi wa mahaifinta take gidan nan suka shiga musulunci ma'ana da shi da ita da shi mahaifin tun da shi an masa wahayi yanzu dole dama shi musulmi ne sai kuma mahaifiyarta tana tare da mahaifinta dole ta karbi addinin da yazo da shi saboda yana daga cikin dalilan ma da yasa ta so ta aure shi yadda ta ga alamar cewa akwai nagarta tare da shi sannan kuma gaskiyarsa da ta jarraba ta gani cewa eh mutum ne wanda yake da gaskiya mutum ne mai rufin amana sannan mutum ne wanda a nan gaba akwai wani al'amari da zai faru da shi na ban mamaki to shi yasa yana zuwa mata da wannan addini tai maza ta karba sannan ƴaƴanta kuma dukansu suka karbi wannan addini na musulunci wanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yazo da shi kenan Fatima ta shiga cikin addinin musulunci tana yar shekara 5 tana yar kankanuwa tun ma gabanin ta yi wayo tun gabanin hankali yazo mata ana fara yin wahayi wa mahaifinta ta karbi addinin musulunci Allah ya yarda da ita daga cikin falalar Fatima Allah ya yarda da ita tana matukar kama da mahaifinta sannan kuma dabi'unta irin dabi'un mahaifinta tafiyarta irin tafiyar mahaifinta ne an samu hadisi daga ummuna Aisha Allah ya yarda da ita wanda Bukhari ya fitar da hadisin a cikin sahihinsa Aisha take bada labari cewa wata rana suna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin gidan manzon Allah sai ga Fatima ta shigo cikin gidan ta doso idan ka kalli tafiyar ta kai ka ce manzon Allah ne yake tafiya idan ka kalli yanayinta kai ka ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu wani abu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta bari har zuwa lokacin da ta matso ta zo ta samu guri ta zauna, inji Aisha Allah ya da ita. To wannan malamai suna lissafa shi daga cikin jerin falalata Allah ya da ita. Malamai suna lissafa wannan cikin jerin falalata Allah ya da ita na irin kama da take yi da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta fiskar yanayinsa, ta fiskar ɗabi'unsa, ta fiskar halayyarsa, ta kuma fiskar tafiyarsa. Sun rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin garin Makka har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwar mahaifiyarta shekara ta 10 bayan yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi. A daidai wannan lokaci ita kuma Fatima tana da shekara 15 a duniya, Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwar mahaifiyarta, wato Khadija. To bayan rasuwar mahaifiyarta da shekaru 3 sai aka yi hijira da ita zuwa garin Madina. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah madaukakin sarki ya masa umurni ya yi hijira daga Makka ya koma garin Madina, sai ya yi hijira da iyalansa gaba daya ya koma garin Madina. Dan a lokacin da aka yi umurni wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira, ya auri mata guda bayan rasuwar matarsa Khadija, Allah ya yarda da ita, ya auri Sauda bintu Zam'a. To sai ya zama gidan annabi akwai mutane guda hudu. A gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutane guda uku ba hudu ba. Akwai ita matarsa Sauda bintu Zam'a, sai ƴarsa Ruqayya, sai kuma ƴarsa Fatima, sai ƴarsa Ummu Kulthum, su hudu. Zainab tana gidan mijinta Abul As. To sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam familinsa da ya yi hijira da su daga garin Makka zuwa Madina mutum hudu ne, da ƴaƴansa guda uku, Ruqayya, Ummu Kulthum, Fatima, sai matarsa daya Sauda bintu Zam'a, Allah ya yarda da su gaba daya. Ita kuma Zainab hijirarta ta yi jinkiri, dube da cewa mijinta shigansa ga musulunci ya yi jinkiri, bata yi hijira tare da mahaifinta ba, hijirarta bata auku ba sai bayan an kammala yakin Badar da dadewa, sannan kuma ta yi hijira daga Makka ta koma garin Madina. Fatima bayan sun yi hijira daga Makka sun dawo garin Madina a shekara ta 2 bayan an kammala yakin Badar, annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada ta aure da dan babbansa Aliyu, wanda shi ma Aliyun a gaban annabi ya taso, dan tun yana dan kankani bai wuce shekaru 5 ba, annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauke shi ya rike shi a garin Makka, dube da cewa baban Aliyu Abu Talib, Allah ya jada Aliyu, ya kula da annabi sallallahu alaihi wasallam, baban Aliyu Abu Talib ya kula da annabi sallallahu alaihi wasallama tun annabi yana dan shekara 8. Abu Talib yake kula da annabi sallallahu alaihi wasallam har annabi ya kawo munzalin aure, yayi aure bai daina kula da annabi ba. To Abu Talib mutum ne wanda ba shi da abun hannunsa, ma'ana mutum ne wanda yake talaka, kuma Allah madaukakin sarki ya azurta shi da iyalai, yana da ƴaƴa da yawa. To shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tausaya masa, wannan a dalili na farko kenan da yasa annabi ya dauki Ali, tausayawa babbansa da yayi saboda karancin karfinsa, da ga kuma yana da iyalai wadanda suke masu tarin yawa. To annabi sai ya tausaya masa dan ya rage masa nauyi, sai ya dauki Ali. Dalili na biyu da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki Ali dan ya ramawa babbansa hidima da dawainiya da ya masa, tunda tun yana dan shekara 8 wannan babba nasa yake masa dawainiya, yake masa hidima har zuwa lokacin da ya kawo munzalin aure shekara 25 yayi aure. Wannan babba nashi bai daina kula da shi ba, bai daina bashi kulawa ta musamman ba, dan akwai lokacin ma da annabi sallallahu alaihi wa sallam babban nan nasa zai fita kasuwanci zuwa yankin Sham, annabi yana dan shekara 13. Dan tunda annabi ya shiga ƙarƙashin kulawarsa, ƴan kasuwa ne mutan Makka mun sani, suna fita da hajarsu daga garin Makka su tafi da ita Sham su je su siyar, sannan su saro haja ta Sham su shigo da ita garin Makka su siyar. wannan ita ce sana'ar su mafi girman sana'ar su kenan to shi wannan babba na annabi wato Abu Talib tunda annabi ya shiga karkashin kulawar sa annabi yana dan shekara 8 sai ya jingina fita kasuwanci me yasa saboda ba zai iya tafiya ya bar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ya dauki manzon Allah kuma ya tafi da shi yayi karami shekara 8 saboda in sun tafi wannan kasuwancin sukan share kusan watanni 2 gabanin su je su dawo tunda tafiye-tafiyen su da suke a wancan lokaci ba irin namu bane ba su da jirgi ba su da mota ba su da mashin ba su da keke suna tafiye-tafiyen su ne akan raƙuma da jakuna sai kuma kan kafafun su to kaga idan za su yi tafiyar da a yanzu tafiyar da za a yi ta a awa daya su sai su yi kwana daya da wuni daya suna yi ba su isa ba to sai zamanto idan sun tashi daga garin Makka za su tafi yankin Sham dan yin kasuwanci sukan shafe kusan wata guda a hanyar tafiya kawai dan daga garin Madina daga garin Makka zuwa Madina suna daukan kwanaki 12 zuwa makonni 2 sannan in sun je Madina sukan danya da zango su huta idan sun tashi daga Madina za su tafi Sham nan ma suna kwashe kwanaki 12 ko makonni 2 to kaga duka idan ka hada za a iya samun akalla mako hudu a hanyar tafiya to haka zalika idan sun isa Sham din za su bata yan kwanaki saboda gabatar da al'amarin da ya kai su na kasuwanci sannan in sun kammala hanyar su ta dawowa za su iya kwashe makonni 4 to sai zamanto za su ci kusan wata 2 watanni 2 a zuwa su dawo to sai ga ba yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wasallama yana karkashin kulawar sa ya tafi ya bar shi har tsawon watanni 2 sannan kuma ya dauki annabi ya tafi da shi yana ga zai wahala karamin yaro ne shekara 8 shekara 9 ayi irin wannan tafiya da shi za a jikkata shi za a wahal da shi to wannan ya hana shi fita kasuwanci ya zauna a cikin garin Makka duk da dai gashi yana da karancin abun hannu amma bai daga masa hankali ba kula da annabi ya fi masa komai muhimmanci to sai da annabi ya kai shekara 13 sai ga to ai yanzu ya dan tasa ta yadda in na tafi na bar shi ma ba matsala to shine yayin yunkurin fita ya tafi wannan kasuwanci da ya saba yi a baya manzon Allah kuma dube da ya shaku da shi sallallahu alaihi wasallama ya ki yadda ya tafi ya bar shi dole sai da ya bi shi suka fita tare to duka waɗannan dai za su fassara maka yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu kulawa wanda yake na musamman daga gurin wannan babba nasa Abu Talib to shi yasa annabi lokacin da ya girma yayi aure ya tsayu da kafarsa sai ga lokaci yayi da zai rama wa wannan babba nasa irin hidima da ya masa irin dawainiya da ya masa to wannan yasa ya karbi ɗansa Aliyu ya ajiye shi a gaban sa ya ci gaba da bashi kulawa ya ci gaba da masa tarbiya har Allah madaukakin sarki sa aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi da aka yi wa annabi wahayi Aliyu yana dan shekara 10 dama shekara 5 ya ba wa Fatima muka ce Fatima an yi wa annabi wahayi tana yar shekara 5 shi kuma Aliyu an fara yi wa annabi wahayi yana dan shekara 10 to ita dai Fatima kamar yadda muka yi bayani a baya ana fara masa wahayi take ta karbi musulunci tare da ƴan uwanta Ruqayya Zainab Ummu Kulthum da kuma mahaifiyarta Khadija to shi kuma Aliyu annabi bai ma tallata masa addinin musulunci ba wata rana kwatsam ya shigo cikin gida sai ya tadda annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da Khadija suna sallah wata irin sallah suke malumai suka ce sallah ce irin ta shari'ar annabi Ibrahim alaihi salam dan lokacin ba a saukar wa annabi sallah ba annabi an saukar masa da sallah bayan rasuwar Khadija lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi a shekara ta 10 bayan fara masa wahayi to sayyidina Ali da ya shigo sai ya tadda su suna sallah irin sallar annabi Ibrahim ma'ana kan shari'ar annabi Ibrahim tunda tun gabanin a fara yi wa annabi wahayi ai hadisi da Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa ya bayyana cewar manzon Allah yana zuwa kogon Hira yayin ibada to kuma lokacin ba a fara masa wahayi ba to ta ibada kenan yake yi sai malamai suka ce ibadar da yake ita ce ibada akan shari'ar annabi Ibrahim alaihi salam to shi yasa lokacin da sayyidina Ali ya shigo an fara yi wa annabi wahayi sai tadda shi yana sallah abun sai ya daure masa kai abu ne wanda bai san shi ba cikin al'ummar garin Makka
al'umma garin Makka abinda suka sani sujjada wa gunki girmama gunki neman albarka gurin gunki gumaka ga sunan kewaye da ɗakin Ka'aba ga wasu gumakan a cikin ɗakin Ka'aba guda 360 suna da babban gunki wanda ake kiransa Hubal kowa yana girmama shi a cikin garin Makka ƴan tsiraru ne Allah ya tsarkake su annabi yana cikin tsirarin shi tun tasowansa bai girmama wannan gunki ba sannan suna da gunkin Isaf suna da gunkin Na'ila waɗannan duk gumaka ne da suke girmama su a cikin garin Makka sannan suna da gunkin Manaf shi ma gunki ne da suke girmama shi cikin garin Makka wannan sune abubuwan da Sayyidina Ali ya taso ya gani ake a cikin garin Makka to kwatsam da ya shigo kuma sai ga sabanin haka an fiskanci ɗakin Ka'aba ana wata ibada da bai taba gani ta ba bai taba jin labarin ta ba wannan abu sai daure masa kai lokacin yana dan shekara 10 to sai yake neman ƙarin bayani yake nema a masa sharhi a masa fashin baki dangane da wannan ibadar da bai santa ba bai taba jin labarin ta ba wace ga annabi sallallahu alaihi wasallama suna yi shi da matarsa Khadija manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa ai wannan shine addinin musulunci addinin da Allah madaukakin sarki ya aiko ni da shi bismillah ka shiga zaka rabautu da rahama ta ubangiji aljanna kuma ita ce za ta zanto makomarka sayyidina ali sai ya ce to ina ga dai gabanin in shiga wannan addini tunda sabon addini ne da ban san da shi ba ban taba jin labarin sa ba ka bani dama zan je nan shawari da mahaifina waye mahaifin sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a ban baka wannan damar ba dayan biyu in ma ko ka shiga in ka ji ka nitsu da addini ko kuma in ba za ka shiga ba ka boye saboda a lokacin annabi yana da awarsa a boye bai tallata addinin musuluncin bainal jama'a ba bai fito da addinin musuluncin a zahiri ba a boye yake da awarsa mutumin da annabi yake da zato mafi rinjaye cewar idan ya tallata masa wannan addini na musulunci kai tsaye zai karbi addinin to gare shi annabi yake zuwa tallata masa addinin musulunci amma wanda annabi yake da shakku akan karbarsa annabi baya ma tallata masa addinin musuluncin ya kwashe shekaru yana wannan da'awar da malamai suka kira ta da ad-da'watu sirriya to shine Ali yace to bari in je in yi shawari da kaina ka bani awa 24 annabi yace to shawarin dai kar ya wuce kan naka kar dai ka fito da shi ma wani sayyidina Ali yaje kwanta da dare yana ta nazari yana ta tunani can da gari ya waye ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan karbi wannan addini ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sai zamanto sayyidina Ali shi ma yana cikin mutane na farko da suka karbi addinin musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya taso gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu tarbiya gaban annabi to tunda tarbiya ce ta annabi sai fifita ya aurar masa da ƴar Safatu to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar wa sayyidina Ali da Fatima bayan an dawo daga yakin badar kuma ya auku a shekara ta 2 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa Madina sai ya zamanto Fatima a lokacin da suka yi aure tare da sayyidina Ali Allah ya yarda da shi tana yar shekara 18 saboda in kun lissafa yadda muka yi bayani dangane da haihuwarta za ku ga lokacin da ta yi aure tana yar shekara 18 mun ce an haife ta gabanin a fara yi wa annabi wahayi da shekaru 5 to yanzu mu lissafa mu ga bayan fara yi wa annabi wahayi tana yar shekara 5 annabi kuma bayan an fara masa wahayi ya ɗauki shekaru 13 yana da'awa a cikin garin Makka yana kiran mutane su daina bautan gumaka su zo su bauta wa Allah shi kadai to yanzu idan ka ɗauki shekaru 5 gabanin fara yi wa annabi wahayi da kuma shekaru 13 bayan fara yi wa annabi wahayi idan ka hada kana da shekaru 18 to bayan annabi ya yi hijira daga garin Makka ya dawo Madina shekara ta 2 ya aurar da Fatima wa sayyidina Ali Allah ya dade shi sai zama Fatima tana yar shekara 20 annabi sallallahu alaihi wasallama ya aurar da ita da sayyidina Ali Allah ya yarda da su gaba daya sun zauna ita da sayyidina Ali tsawon shekaru 10 da wata 6 a yayin da Allah madaukakin sarki ya azurta su da ƴaƴa 5 Allah ya azurta su da Al-Hasan shine dan su na fari Allah ya azurta su da Al-Husayn Allah madaukakin sarki ya azurta su da Muhsin dan su na uku kenan shi Muhsin bai dogon zango ba yana kankani Allah ya dauki rayuwarsa sannan Allah ya azurta su da Ummu Kulthum wannan matar Sayyidina Umar ce abinda zai ba ku mamaki Fatima lokacin da ta kawo munzalin aure bayan annabi ya yi hijira daga garin Makka ya dawo Madina da yawa daga cikin sahabbansa sun yi sha'awar su kulla alaka ta auratayya tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallama Sayyidina Abubakar ya yi sha'awar ya auri yar annabi a ce gashi nan yana auren jinin annabi annabi bai bashi wannan damar ba saboda yana ga yayi wa Fatima girma Sayyidina Umar shima ya so ya auri Fatima a ce gashi nan yana auren jinin annabi sallallahu alaihi wasallama shima sai annabi bai bashi wannan damar ba saboda yana ga Fatima yarinya ce kanta ta samu yaro irin ta matashi a hada su tare to sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba Sayyidina Umar wannan damar ba sai ya aurar da ita ga Sayyidina Ali to abin da zai ba ku mamaki sai gashi Allah cikin ikon sa Sayyidina Umar ya zo ya auri yar Fatima ita ce Ummu Kulthum ba ma yarta ta farko ba yarta ta biyu ba Ummu Kulthum Sayyidina Umar ya zo ya aure ta alhali ita mahaifiyar Fatima annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana Sayyidina Umar aurenta saboda yana ga ita Fatima matashiya ce Sayyidina Umar kuma ya fara zama dattijo to bai kamata a dauki matashiya a bawa dattijo ba a nemi matashi irin ta mana a hada su aure tare to kuma sai gashi a iko na Ubangiji ya hukunta Sayyidina Umar ya zo ya aure yarta ta cikin ta ita ce Ummu Kulthum dama Sayyidina Umar ya dade yana fatan a ce ya hada dangantaka da jinin annabi sallallahu alaihi wasallama to sai zama Allah ya cika masa fatansa Allah ya cika masa burinsa ta yadda Allah ya hukunta aure ya auku tsakanin sa da yar Fatima Allah ya dade su gaba daya Fatima tana da falala waɗanda suke masu tarin yawa daga cikin falalar Fatima Allah ya dade ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana matukar janta a jiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana matukar janta a jiki daga cikin dalilai da za su tabbatar muku da haka shine a duk lokacin da Fatima ta shigo cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai ya tashi ya tarbe ta gashi dai yarsa ce shi ya haife ta amma idan ta shigo gida yana zaune sai ya tashi ya tarbe ta ya kama hannunta ya zo ya zaunar da ita a gurin da yake zaune sai ya nemi wani guri daban sai ya zauna kullun haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake zai kama hannunta ya sumbace ta ya zo ya ajiye ta a gurin da yake zaune shi kuma sai ya zauna a wani guri daban wannan yana nuna yadda annabi yake janta a jiki to sai zamanto har bayan ta yi aure annabi lokaci yakan kai mata ziyara gidanta a duk lokacin da annabi ya je gidanta ziyara ita ma yadda annabi yake mata haka take yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama idan annabi ya shigo gidanta za ta tashi daga gurin zamanta ta zo ta kama hannun mahaifinta ta zaunar da shi a gurin da take zaune ta sumbace shi to haka shi ma duk sanda ta je gidansa shi ma haka yake mata to wannan sai ya sa Fatima sai ta shaku da mahaifinta shi ma ya shaku da wannan ƴatasa sai zamanto malamai sun fitar mana da darussa da fa'idoji karkashin wannan gabaɗe suka ce za mu fahimci yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake jan wannan ƴatasa a jikinsa wannan ya sa ta sakankance da shi wannan ya sa ta sake jikinta da shi wannan ya sa ba ta ɓoye masa duk wani sirrinta wannan ya sa ba ta ɗari-ɗari da shi yau sautari da dama za ka ga idan ka duba mu'amala tsakanin uba da ya musamman a societin na Hausa Fulani za ka ga ya tana tsoron mahaifinta tana ganin girman mahaifinta tana ganin kwarjinin mahaifinta wata ma magana ba za ta iya yi ba in mahaifinta yana zaune a guri sannan idan tana da wata damuwa ba za ta iya gaya wa mahaifinta ba za dai ta iya gaya wa mahaifiyarta za ka ga akwai shakuwa sosai tsakanin ya da mahaifiyarta amma idan ka duba tsakaninta da mahaifinta babu wani shakuwar da ke tsakaninsu tsoronsa take ji kwarjininsa take gani bata iya sakewa idan yana zaune a guri tana cikin dare dare bata iya ma bude bakinta tayi magana ba ma tana da damuwoyi ta fito da su ga mahaifinta ba a'a ta bude baki tayi magana matukar mahaifinta yana zaune a guri bata iyawa to amma manzon Allah bai rayu da ƴaƴansa haka ba ya rayu da ƴaƴansa rayuwa ta sakewa ya sake musu ta yadda ya ja su a jiki suka samu shakuwa da shi idan suna da wata damuwa ba su da mutumin da suke iya fuskanta su je su banka da damuwar su gare shi sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine malamai suka ce wannan zai nuna maka cewar annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda ya iya tarbiya ta yara mutum ne wanda ya iya tarbiya ta al'umma idan da iyaye suna kwafa suna daukowa daga cikin tarbiya ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to da cikin ikon Allah wasu matsaloli da ake samu dangane da ƴaƴa mata da da yawa Allah madaukakin sarki yayi maganin su wani zai ce to ai yanzu idan na sake mata idan na bata fuska sai ta rena ni to ya akai ba su rena manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansa mata ya akai ba su rena shi ba inda matsalar take ita ce wajen tarbiya annabi ya ba su tarbiya annabi ya ba su nagartacciyar tarbiyar ta yadda ba yadda za a yi su rena shi di yanda zai ja su a jiki di yanda zai matso da su zuwa gare shi ba yadda za a yi su rena shi me yasa saboda ya ba su nagartacciyar tarbiya falala Fatima Allah ya dada ita ta biyu annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan Fatima ta yi aure tana zaune a gidanta tare da mijinta sayyidina Ali Allah ya dada shi hadisin Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa sai ta ji labari Fatima sai ta ji labari cewa sayyidina Ali yana neman aure yana neman auren ƴar Abu Jahal zai aura wannan labari ya iske Fatima Allah ya yarda da ita shi kuma sayyidina Ali yana ga ai kofa a bude take tunda an ce fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba to yanzu yana da dama bayan yana auren Fatima ya auro wata mace daban an baka dama ka auri biyu ko ka auri uku ko ka auri hudu a ƙarshe Allah ya ce wa in khiftum alla ta'dilu in kuna tsoron in kun auri biyu uku hudu ba za ku iya adalci tsakanin waɗannan matan ba to fawaida ku takaita da kwaya ɗaya saboda hatsarin da ke cikin rashin adalci tsakanin mata bawa zai tashi ranar gobe kiyama gefensa ɗaya a shanye matukar bai yi adalci tsakanin matansa ba to shine Allah ya ce wa in khiftum alla ta'dilu in kun ji tsoron kar ku yi adalci tsakanin matanku guda biyu uku hudu to fanki fawaidatan aw ma malakat aymanukum ku takaita da kwaya ɗaya tak ko kuma abin da hannunku na dama ya mallaka ita ce baiwa to sayyidina Ali yanzu yana ga yana da damar ya ƙara auro mace ta biyu tunda ayat Qur'ani ta bashi dama sannan kuma yana ga insha Allah gwargwadon iko zai iya yin adalci tsakanin matan nan guda biyu to sai fada neman auren ƴar Abu Jahal papa to mun san mata kuna da kishi babu macen da take so a mata kishiya sannan idan ma da kishiya zaka ga ana zaune ana ta dauki ba dadi a Hausa ma a rikito akai a kawo kuma babu wacce tafi karfin wannan sai dai kawai idan Allah ya sa mace tana da tsoron Allah wannan kishi din ba zai yi mummunan tasiri ba amma fa kishin fa yana nan tunda kishin nan fa bai bar gidan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wani gida ne zai ce ya kubuta daga kishi sai dai ya bambanta daga gida zuwa gida kuma ya danganta daga yanayin mata daga mace zuwa mace to amma kishin nan dole akwai shi Allah ya halittawa ƴaƴan annabi Adam mata wannan kishi din dole ne kuna ku biyu a gurin mazajenku dole ya zamanto akwai kishi akwai gasa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsira ba wani gida ne zai tsira annabi sallallahu alaihi wasallama yakan zaga gida ɗakunan matansa yakan zaga balbalin matansa a duk lokacin da ya idar da sallar la'asar wata riwaya ta ce duk lokacin da ya idar da sallar asubahi yakan zaga ɗakunan matansa to idan yana zaga waɗannan ɗakuna ɗin sai suka kula cewa akwai ɗakin wata daga cikinsu da annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya je yana ɓata lokaci sama da sauran ɗakuna to Bahaushe da ya ce kishi kumallon mata wannan sai ya sanya sauran mata sai kishi ya ya buge su cewar yaya akai annabi idan ya shiga dakin wance lokacin da yake batawa yafi lokacin da yake bata a sauran dakuna sai suka ce yanzu abin da za a yi a samu wata baiwa cikin bayin ɗaya daga cikin matan annabi ta sande ta bi annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da zai shiga dakin wance wata riwayar ta nuna Zainab binti Jahash ce annabi idan ya shiga dakin Zainab binti Jahash yana bata lokaci sama da sauran dakuna wata riwaya kuma ta ce ta bayyana cewa Hafsa binti Umar to sai aka ce baiwar ɗaya daga cikin su idan annabi sallallahu alaihi wasallama zai shiga dakin Zainab ko kuma Hafsa ta silale ta bishi ta je ta ga me yake sa ya bata lokaci a dakin Zainab sama da sauran dakuna to annabi sallallahu alaihi wasallam bisa al'ada yana zaga dakunan matansa sai yazo zai shiga dakin Zainab sai wannan baiwa ta silale ta sande ta bi annabi ta shiga ba tare da ya ankara ba ta nemi gure ta fake ta zauna ta ga me yake faruwa annabi yana zama bayan sun gaisa da Zainab sai Zainab ta dauko zuma sai ta ba annabi annabi ya zauna ya sha wannan zumar ya fita ya ci gaba da zaga sauran dakuna wannan baiwa da ta fito ta zo suka ce ya mai annabi yake in ya shiga dakin Zainab yake dadewa sama da sauran dakuna sai baiwa ta ce ai zuma Zainab take bashi sai zauna ya sha wannan yasa yake bata lokaci suka ce oh wannan shine dalili to mun san yanda zamu sai suka yi meeting a tsakanin su cewa daga yau idan annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaga dakunan matansa idan ya shiga dakin Zainab ya fito duk wacce ya shiga dakin ta yana shiga ta toshe hanci tace uu annabi bakinka yana wari me kace haka to haka kuma ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaga dakunan matansa ya shiga wannan daki ya fita ya shiga wannan daki ya fita har ya shiga dakin Zainab da ya shiga dakin Zainab yadda ta saba ta dauki zuma ta bashi ya karbi zuma ya sha da ya fito sai ya shiga dakin Sauda Sauda binti Zam'a Allah ya dada ita annabi yana shiga nan da nan Sauda sai ta toshe hanci tace uu annabi bakinka yana wari me kace haka nabi baya so a ce wari ya fito daga gare shi sawa'un daga bakinsa ko gangan jikinsa ko sutirarsa annabi baya son wannan shi yasa annabi koyaushe yana cikin aswaki yana cikin tsafta me yasa saboda yana hulɗa da bangarori daban-daban kuma annabin Allah ne wanda baya yadda ya cutar da wani cikin halittu to yanzu wari ya fito daga bakinka ai zaka cutar da wanda ya ji wari wari ya fita daga gangan jikinka wanda ya shaki wannan wari ka cutar da shi to annabi kuma baya taba yadda ya cutar da wani baya cutar da wani kuma bai taba cutar da wani ba to yanzu a ce wari na fita daga bakinsa ai an hada da tashin hankali saboda yana mu'amala da mala'ika Jibrilu mala'iku kuma ba abin da suka wasa kaman wari kenan yanzu zai cutar da mala'ika Jibrilu in yazo tunda kowane lokaci mala'ika Jibrilu zai iya zuwa gare shi to yanzu tashin hankali ya faru a ce bakinsa yana wari sannan yana hulɗa da matansa su ma bakinsa yana wari ya cutar da su hakan bai yi ba a yadda annabi yake kallo sannan baya ga matansa yana hulɗa da sahabbansa su ma wari ya fita daga bakinsa su ji hakan bai masa ba to shine sai ce zuma fa na sha ba komai ba sai Sauda ta ce to komai aka yi zuman nan tana cin wani abu wanda yake da wari sai fita daga ɗakin Sauda ya ɗauka iya ita ce kawai ya shiga ɗakin Aisha yana shiga Aisha sai ta toshe hanci ta ce uu annabi bakinka yana wari me kace haka ita wallahi ba abin da nace zuma ne kawai Zainab ta bani na sha banda shi ban ci komai ba ta ce to komai aka yi udan zuman nan yana cin abu mai wari shi yasa kashinsa ya zamanto yake wari to annabi sai ya ce ya haramta wa kansa shan zuma sai daga yau shan zuma a kan gare shi haramun ne yanzu me yasa annabi yayi haka aikin kishi kishi ne fito da gurin matan annabi sallallahu alaihi wasallam har yasa annabi ya haramta kansa abin da yake so annabi yana matukar son zuma to amma saboda al'amarin kishi da aikin kishi yasa annabi ya haramta kansa Allah ya mayar wa annabin sa da martani ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwaji ya kai annabi me yasa kake haramta wa kanka abinda Allah madaukakin sarki ya halatta maka dan kana neman yardan matanka me ya jefa annabi cikin wannan al'amari aikin kishi to wannan dabi'a ce da take jikin mata to amma su matan annabi tunda mata ne na annabi Allah ya tsarkake su kishin baya sanya su ayi fitina ayi tashin hankali ayi akulla wannan akulla wancan a'a Allah ya tsarkake su kuma suna tsoron Ubangiji subhanahu wataala duk da akwai kishin amma kuma baya sa su yi abinda ya fita wajen karantarwar shari'a to haka kuma ake so kowace mu'mina ta zama kar kishi ya debe ke saki saba wa Allah a wannan rayuwa takaitacciya ta duniya wata kirkin kin kusa komawa ga Ubangiji subhanahu wataala to lokacin da Fatima labari ya iske ta cewa Sayyidina Ali fa yana neman aure yana neman aure zai mata kishiya to sai hankalinta ya tashi hankalinta ya tashi ta kasa zaune ta kasa tsaye nan da nan sai ta kada ta tafi gida tana zuwa sai ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gida tace ka san me yake faruwa yace ban sani ba wai Abul Hasan aure zai yace me kika ce tace Abul Hasan aure zai yace Aliyu tace eh sai hankalin annabi ya tashi sallallahu alaihi wasallam kun san annabi yana son ta ya shaku da ita ita ma ta shaku da annabi duk abin da ke damun ta yana damun annabi sallallahu alaihi wasallam nan da nan annabi sai fita daga gida ya shiga masallaci sai ya hau kan minbari dama duk abu idan ya taso annabi sai je ya hau kan minbari sallallahu alaihi wasallam da ya hau kan minbari sai ya ce amma ba'd fa inni ankahtu abul as yace kuma bayan haka ni na aurarwa abul as yata wace kenan zainab annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurarwa abul as yarsa zainab yace fa haddathani fa saddakani ya mun magana kuma ya mun gaskiya ma'ana tunda ya zauna da zainab bai yi wa zainab kishiya ba yace wa inna fatimata bid'atan minni yace fatima da kuke gani wata tsoka ce daga gare ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana akrahu an yaftinuha ni ina kyamar su fitini fatima su sanya fatima cikin damuwa su sanya fatima cikin tashin hankali yace wa innaha wallahi la tajtami'u ibnatu rasulillahi wa ibnatu aduwillah yace na rantsa da Allah yar manzon Allah ba za ta taba haduwa tare da yar makiyin Allah ba ba yadda za a yi sayyidina Ali yana auren yata Fatima ni manzon Allah yaje ya auro yar makiyin Allah Abu Jahal yazo ya hada su tare annabi yace haka ba zai yi ba dole ya zabi ɗayan biyu in ma ko ya zabi zama da Fatima ita kadai ko kuma ya saki Fatima ya auri yar Abu Jahal inji annabi sallallahu alaihi wasallama malamai suka ce nan zai nuna maka matsayin Fatima a gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ta yadda ya hana a mata kishiya saboda mai kishiyar nan in an mata zai mata zafi a cikin zuciyarta abinda kuma yake zafi wa Fatima yana zafi wa manzon Allah abinda ke damun Fatima yana damun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yake zafi wa Fatima yake damun Fatima yana zafi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa sayyidina Ali tunda ya auri Fatima bai auri wata akanta ba sannan kuma bai tare da baiwa ba har Fatima ta koma ga Allah saboda annabi ya ce bai yarda ba kar a hada Fatima da wata haka sayyidina Ali yayi hakuri bai sake aure ba sai bayan Fatima ta rasu nan yayi aure kuma ya tare da sadaka ita ce baiwa wanda ma har Allah madaukakin sarki ya azurta shi da haihuwa da wata baiwa cikin bayi da aka bashi bayan an kammala yakin Yamama yakin da aka kashe Musailima wanda ya da'awar cewa shi ma annabi ne to an kamo fursunonin yaki cikin jerin fursunonin yakin da aka kamo sayyidina Ali ya samu ɗaya daga cikin su wadda Allah ya azurta shi da haihuwa tare da ita wanda ake kiransa Muhammad ibn al-Hanafiya ake jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa al-Hanafiya dan a bambanta shi da ƴaƴan Fatima Allah ya dade su gaba daya falalar Fatima ta uku Allah ya dade ita ita shugaba ce ta matan gidan aljanna. Fatima shugaba ce ta matan gidan aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake bada labari cewar mala'ika ya sauko masa ya masa albishir cewa Fatima ita ce shugabar matan gidan aljanna. Wannan hadisi a Imam al-Hakim ya fidda hadisin cikin Mustadrak dinsa, yace kuma hadisi ne wanda yake ingantacce. Sannan an samu hadisi daga Anas dan Malik, Allah ya yarda da shi, wanda yaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisin da Imam Tirmidhi ya fidda shi cikin sunan dinsa ya inganta shi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace shugabannin mata na duniya sune kamar haka: na farko Maryam mahaifiyar Annabi Isa, na biyu Khadija matar Annabi kenan sallallahu alaihi wasallama, na uku Asiya bintu Muzahim matar Fir'auna, na hudu Fatima bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. To bari mu bar falalatta haka saboda mu amfana da lokaci mu tafi zuwa ga gudunmawa da ta bawa addinin musulunci musamman bangaren mata. Fatima ta bada gudunmawa waɗanda suke masu tarin yawa mu wannan addini namu na musulunci, wanda a kankanin lokaci wannan ba za mu iya iyakance shi ba. To amma dabarar da za mu yi sai mu duba bangarorin da suka fi alaka da ku mata, ta inda ta bada gudunmawa to sai mu yi ishara zuwa gare su. Na farko daga cikin gudunmawa da Fatima Allah ya dada ita ta ba mu wannan addini na musulunci, ta koya wa mata musulmi na duniya gaba daya juriya da hakuri da sallamawa da miƙa wuya bisa ga abin da Allah madaukakin sarki ya hore wa miji. Fatima ta bada wannan darasin wa matan duniya gaba daya. Duk inda mace take dole yadda Allah ya hukunta karfin mijin wance ba zai zama daidai da namijin wance ba. To saboda haka baki da gashin wance ba zaki ce zaki kitsan wance ba. To Fatima ta koya mana hakuri bisa abinda Allah madaukakin sarki ya hore wa mazaje: ki hakuri, ki sallama, ki miƙa wuya, ki yarda. Wannan ita ce mace mumina saliha. A haka Fatima Allah ya dada ita ta rayu da ita da mijinta Sayyidina Ali. Ya tabbata cewa wata rana ta cutu, Fatima ta cutu, ta yi jinya, ta yi rashin lafiya. Hadisi ne da aka samo daga Imran ɗan Husaini, Allah ya yarda da shi. Fatima ta cutu, ta yi matsanancin rashin lafiya wanda ko tashi ba ta iya yi. Annabi sai labari ya iske shi cewa Fatima tana can tana fama da jinya, ya Rasulullah. Sai ya ce to bari ya je duba ta, ya je ya gaishe ta. Annabi lokacin da ya shiga gurin Fatima sai tadda ita tana cikin matsanancin yanayi, tana jin jiki. Yace ya kika ƙara ji Fatima? Fatima sai ta mayar wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amsa, tace wallahi ina cikin matsanancin yanayi ya Rasulullah. Tace to babban abun ma da yafi ƙara wannan rashin lafiyar da nake fama da ita shine ba ni da abin da zan ci, ba ni da abin da zan sha. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gane menene koken Fatima, ba wai tana koka Sayyidina Ali bane, a'a tana koka matsanancin yanayi da take ciki na rashin lafiya. Kuma hakan bai sa ta fusata ba, bai sa ta bata rai ba, ta ce ita kan ga jinya, ga rashin abinci, kawai gidansu za ta tafi, ba ta haka ba. Ta sallama, ta miƙa wuya bisa ga kaddara da Allah ya hukunta wa mijinta na rashin abun hannu. Ta sallama, ta miƙa wuya, amma dai tana bayyana manzon Allah cewa rashin lafiyar ta ma tana karuwa saboda bata da abin da za ta ci, ba tana kai karansa gurin karan Sayyidina Ali bane gurin Annabi. To shi ma da yake Annabin Allah ne, kuma shi ya mata tarbiyar, bai fusata ba, ba irin iyayen yau ba, baki da lafiyan kuma ba zai baki abin da zaki ci ba, zo dauko kayanki zo mu tafi gida. A'a Annabi bai haka ba. Lafazin da Annabi ya mata zai nuna maka cewa Annabin Allah ne. Sannan kuma ya ba wa ƴar nan tasa tarbiya. Aida da yaji sai fusata, bai fusata ba, sai ce ya bunayya, yace ya ke ƴar ƴata, amma tardina an takuni sayyidata nisa'il alamina, ce shin ba za ki so a ce ke ce shugabar matan duniya gaba daya ba ba shugabar matan wannan al'umma ba fa a duniya gaba daya tun daga kan annabi adam alaihi salam annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba za ki so a ce ke ce shugabar matan duniya gaba daya ba tace anya hakan zai yi koya manzon Allah inji Fatima tace to ina Maryam tunda Allah a cikin Al-Qur'ani ya bayyana mana cewa ita Maryam shugaba ce ta mata sayyidatu nisa'il alami a cikin suratu Ali Imran sai tace to ina Maryam mahaifiyar annabi Isa annabi sai yace tilka sayyidatu nisa'i alamiha wa anti sayyidatu nisa'i alami ce Maryam da kika gani ita shugabar matan zamanin ta ke kuma shugabar matan zamanin ki da ma sauran matan duniya gaba daya shikenan annabi ya gaishe ta ya tafi abinsa bai ƙara komai ba ita ma bata ƙara komai ba shine malaman suka ce zamu dauki darussa masu tarin yawa karkashin wannan takaitacciyar kissa na farko zamu fahimci yadda Fatima take sallamawa ta mika wuya bisa kaddara da Allah ya hukunta wa mijinta na abin haninsa bata bata rai bata furnatarsa bata hantararsa bata koke koke ta koka nan ta koka can gashi dai tana cikin yanayi na jinya wanda har bashi ya ci a ce a ciyo a siyo mata a nemo mata abinci amma ba a yi haka ba kuma bata daga hankalinta ba bata damu ba mahaifinta ya zo gaishe ta ta nuna masa dalilin da yasa rashin lafiyar ke karuwa shi ma bai daga hankalinsa bai damu ba sai ma ya mata bishara cewa wannan hakurin da kike yi sanadi ne da zai sa Allah ya baki daukaka ki zamanto shugabar matan aljanna ki ci gaba da haka shugaban matan duniya ki ci gaba da haka sai malamai suka ce karkashin wannan duk macen da a yau Allah ya hukunta ta samu kanta karkashin miji mai karamin karfi sai ta yi hakuri bisa samun sa yau an ci gobe ba a ci ba yau baki gobe fari ta yi hakuri ta sallama ta mika wuya bata daga masa hankali ba bata damu ba bata shiga cikin matsala ba bata yi ta zuwa nan da can tana koka shi ba to Allah zai bata matsayi na musamman Allah zai bata matsayi na musamman kamar yadda ya ba wa Fatima matsayi na musamman Fatima saboda hakurinta da ta yi ta yi bisa ga samun mijinta Allah madaukakin sarki ya daukake ta ya bata shugabancin mata to haka ke ma a yau idan kika yi hakuri bisa ga samun mijinki yau an ci gobe ba a ci ba yau fari gobe baki to ke ma ko shakka babu daukakan nan Allah zai baki tunda shi yake bada daukaka to idan kina so ki samu daukaka daga gurin Ubangiji ki hakuri bisa ga samun mijinki to wannan gudunmawa ce ta farko cikin gudunmawa da Fatima ta ba wa mata na duniya sai gudunmawa ta biyu da Fatima ta ba wa mata na duniya ta koya musu yadda za su mu'amalanci sabani tsakanin su da mazajen su dole dama ana zaune za a iya samun sabani wai Bahaushe yace zo mu zauna zo mu bata ko aka ce tsakanin harshe da hakori ma ana saba to zai wahala kuna zaune da mijinki shekara 2 3 4 5 10 20 30 ba a taba samun sabani ba yana da wahala dole za a iya samun sabani to in an samu sabanin ya ya kamata ki mu'amalanci wannan sabani to shine darasi ne wanda Fatima ta koya wa mata mata musulmi mu duba wannan kissar mu gani riwaya ce da Imam al-Bukhari ya fidda ita cikin sahihinsa wanda aka samu daga Sahal dan Sa'd as-Sa'idi ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yake bada labari cewar Ali dan Abi Talib Allah ya yarda da shi cikin jerin sunayensa ba sunan da yafi so kaman Abu Turab wannan suna yana burge sayyidina Ali in ka kira shi da shi yana jin dadi har ma zaka ga farin ciki ya bayyana a fatar fiskarsa idan ka kira shi da Abu Turab me yasa aka masa wannan alkunya na Abu Turab to yanzu ne za a hakaito mana kissa cewa wata rana manzon Allah ya kai ziyarar bazata a gidan yarsa Fatima Allah ya yarda da ita lokacin da annabi ya shiga gidanta lokaci ne da ya kamata a ce duk wani magidanci yana gidansa saboda lokaci ne na kailula in an ce kailula shine wani bacci da larabawa suka saba yi tun gabanin zuwan musulunci wasu suka yi kafin azhar lokacin da rana ta take shine hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira Allah yayi isharar zuwa gare shi an hana ku shiga gurin mata da iyaye da dangi a lokacin da ake tira tufafi saboda tsananin zafin rana to sai ka iya cewa irin kamar daga karfe 12 zuwa zawali wannan lokaci ne na kailula musamman a society na Larabawa wasu kuma zaka ga tsakanin azhar da al'asar lokaci ne na kailula kailula shine baccin rana wannan tun gabanin zuwan musulunci Laraba al'ada ce cikin su sun san wannan bacci annabi ya ce qilu fa inna shayatin la taqilu ku yi baccin rana saboda shaytanu ba sa baccin rana mu kuma ba mu iya ba yanzu idan ka je Saudiya a lokaci musamman tsakanin azhar da al'asar zaka ga kamar tsakiyar dare ne mu anan kara AC kawai zaka yi ta ji in kana shiga unguwanni sa'an nan kuma zaka ga shaguna duk an rufe zaka ga hada-hadan ababen hawa ya tsaya saboda mi ana can ana bacci to a irin wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai ziyara wa Fatima gidanta sai bai samu sayyidina Ali ba ya kamata kuma a ce yana gida saboda lokaci ne na bacci sai ya tambaye ta yace aina bina ammik ina dan babanki yake shi ma annabi yana da basira saboda yanda ya ga yanayin Fatima ya karanta masa cewar kaman fa sun dan samu akasi tsakaninta da mijinta to annabi a tambayar lafazin tambayar da ya fito da ita na kunshe da rarrashi kamar rarrashinta yake yi cewa in ma wani abu ne fa ya faru tsakaninki da shi ki tuna alaka biyu ne kike da shi tsakaninki da shi bayan alakan mijinki ai dan babanki ne yana da dangantaka da ke ta jini in wani abu ya miki ki masa afuwa wannan shine abun da lafazin annabi ya kunsa ce mata da yi aina bin annik ina dan babanki yake to bari mu ji darasin da Fatima ta ba mu sai ta ce wani abu ya faru tsakanin mu yayi fushi ya fita iya abin da ta ga manzon Allah kenan bata tsaya ta yi ta sharhi ai ya mun kaza ya mun kaza ya mun bata tsaya ta yi ta fedewa ba ke kuma a yau idan dan kyas ya hada ki da mijinki sai ki je ki nemi kawa ko ki je ki duyewa yarki ko mahaifiyarki ko wata dai wacce kuke wallahi kaza yayi ni kucin san me na masa ni ma nayi kaza nayi kaza nace gobe ma ya kara ina Fatima batta haka duk abin da zai faru na sabani tsakaninta da mijinta ba wanda zai ji hatta gashi mahaifinta ne wanda ta shaku da shi ba ta fadin sirrinta ma kowa sai shi din ma bata bude masa ba malamai suka ce wannan babban darasi ne da ya kamata mata su dauka daga rayuwar Fatima shine ba duk abin da ya faru tsakaninki da mijinki zaki je ki ta bankadewa kina budewa ba ke da shi fa ku ne daya sannan in kun yi sabani yanzu an jima za ku zo ku daidaita yanzu da kika je kika bankada sirrin sa a can za a yi ta ganin sa ganga ba rufi ke kuma kina nan kina zaune da shi za a yi ta ganin sa tsirara ke kuma kina nan kun yi sulhu to wa kika cutar kin cutar da kanki mijinki yana da kima a gurin mutane kin je kin zubar masa da kimarsa kuma yana nan yana zaune tare da ki uban iyayenki ne kin je can kin zubar masa da daraja kin je gidanku kin zubar masa da kima gaban iyayenki kin je gurin yayyinki kin zubar masa da kima gurin kawayenki bashi da kima ko wa gari ya waya saboda haka Fatima sai ta saya tace wani abu ya faru tsakanin mu da shi kaga ba za a gane waye mai laifi ba ita ce mai laifi ba a sani ba shine mai laifi ba a sani ba ita dai ta saya ta rufa wa mijinta asiri aka ce nan darasi ne da mata za su dauka wajen rufa wa mazajensu asiri hatta ko da bukwa tare da shi in dai kun haihu da shi to ya ci wannan albarkacin haihuwa din kar ki je ki ta zagin sa kina aibanta shi kina kushe shi kina banka da asirin sa ba dabi'a bace ta mace ta gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a dubo masa ina Ali yake ne ina ya shiga shi ma siriki na kwarai aka je ana ta neman Ali ruwa a jallo can sai aka gano ashe yana masallaci masallacin annabi tunda lokaci ne na bacci yana can yana bacci mai nauyi bacci ya dauke shi har mayafinsa da ya yafa a jikinsa ya fadi kasa ya taba jikinsa ya juya aka zo aka ba annabi labari aka ce ai gashi can ya rasulullah a masallaci yana ta bacci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tattaki yazo masallaci ya same shi sirikinsa ne fa yana auren yarsa sai ya sanya hannunsa mai albarka yana karkade masa wannan kasan da ya taba jikinsa yana ce masa kumya abatura yana cewa tashi ya baban kasa tun daga kasa ya kakkama jikinsa to da ya tashi sai yake dariya annabi ya bashi dariya ya ce masa baban kasa saboda kasa ya taba jikinsa nan ma wata siyasa ce annabi ya amfani da ita yanzu tunda wata kili yayi fada da matarsa yana cikin fushi annabi bari ya bashi dariya tafiyar masa da fushin da bacin ran to sai fushin ya tafi bacin ran ya tafi ta yadda ya ga mijin yar mijin mahaifin mahaifin matarsa gashi da kansa yazo kuma yana jan shi a jiki yana lallabin sa yana gaya masa lafuzza wanda suke na wasa da kuma raha sai tashi yana dariya ya dau mayafin sa ya rufa daga nan kuma sabani sai ya tafi abun sa aka neme shi aka rasa ya koma gidansa kaga cikin dabara cikin hikima annabi yayi sulhu tsakanin sirikin sa da yarsa lafazi ɗaya ya gaya mata ita ma ta huce cewa ina dan babbanki shi ma da yazo lafazi ɗaya ya gaya masa ya huce tashi ya baban turbaya to sai aka wayi gari wannan alkunya da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa sayyidina ali ba sunan da yake so kamarsa sai zamanto suna ne wanda yafi burge shi akan sauran sunaye wannan kissa da muka karanta yan uwa malamai sun fitar mana da darussa da fa'idojin da suke masu tarin yawa lokaci ba zai ba mu dama mu yi ishara zuwa gare su ba ana nuna mun lokaci amma zan kawo maukifin ta na karshe insha Allah Fatima daga cikin tasiri da ta yi a duniyar musulunci da darasi da ta bayar wa matan musulmi shine ta yi ishara wa matan musulmi cewa a duk inda mace take duk matsayin da take da shi duk kimar da take da ita to ta yi hidima wa mijinta baya shi ta yi dawainiya wa mijinta a gida baya shi Fatima ta bar wannan darasin wa mata musulmi Fatima ta kasance za ta dauko tsaba ta nika da hannunta bayan ta nika ta zo ta yi gurasa ta zo ta yi miya ta ajiye a ci ta kwashe kwanuka ta wanke ta share gida ta wanke sutura in ta tashi tun farar safiya har yamma aiki take a gidanta wannan yasa hannunta yayi kanta idan ka taba hannunta sai ka ce hannun manomi ne noma take yi saboda ayyuka da take a gida za ta yi nika da hannu za ta yi sulfe da hannu ta zo ta yi gurasa ta yi abinci ta yi wannan ta yi wancan ta share gida ta gyara nan ta gyara can to shine wata rana kuma bata taba kokawa mijinta ba sayyidina Ali bata taba ce masa ni wallahi na gaji kullun cikin aiki kullun ba hutu bata taba gaya masa ba ko so daya kuma bai ma taba kula ba sannan bata taba gaya wa annabi cewa ita ta gaji ba wata rana sai ta ji labari cewa an kawo wa annabi fursunonin yaki akwai mata da yawa ciki tace a dama ta samu dan samu sauki sai ta kama hanya ta tafi gida ta je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta je sai ta yi rashin sa'a baya gida sai ta tadda Aisha tace ni nazo in gana da manzon Allah ne gashi kuma baya sai Aisha tace to in akwai wani sako ne da kike da shi sai ki bari in yazo sai a isar masa tace na ji labari an kawo masa fursunoni na yaki to shine nake so ya bani koda guda ɗaya mana muje tana taya ni aiki saboda ayyukan gidana suna da yawa sosai har hannuna ma yayi kanta Aisha tace to ba wani abu insha Allah in ya dawo zan isar masa Fatima ta koma gida ba a dade ba sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo Aisha sai ta juye masa kaji Fatima ta zo tana so ta gana da kai bata same ka ba amma ga abin da ta bar sallahu daddare ne ma dare har ya fara turawa nan da na annabi ya tashi sai ya tafi gidanta ya shigo cikin gida har sun riga sun kwanta tunda daddare ne sai suka yunkura za su taso annabi ya ce a ku kwanciyar ku kafu taso ba bukata ya shigo cikin daki da suke kwance ya zauna a tsakanin su sai yake cewa Fatima labari ya iske ni kin je gida kina nema a baki wacce za ta zo ta ci gaba da tayaki hidima da dawainiya da aiki tace haka ne ya rasulullah sai ya ce to shin bazan dora ku a abinda zai fi muku alkhairi sama da yar aiki ba tace ya rasulullah muna maraba da haka yace in kun zo kwanciya bacci ku yi subhanallahi sau 33 alhamdulillahi sau 33 Allahu akbar sau 33 wannan yafi miki alheri akan a baki yar aiki malamai suka ce wannan babban darasi ne za a dauka karkashin wannan gabar na farko za mu fahimci yadda Fatima ta rungumi aikin gidanta kuma tana alfahari da shi duk da aikin yana wahalar da ita amma bata watsar ba tana dai fatan ta samu sassauci da taimako amma bai sa ta watsar ba bai sa ta yi fito na fito da aikin ba bai sa ta samu sabani da mijinta ba sa'annan abu na biyu suka ce zamu fahimci kimar aikin mace a gidanta ta yaya zamu fahimci haka yanzu Fatiman nan fa haninta fa harkan ta yayi fa saboda aikin gidanta an samu mafita to ai da sai amfani da mafitan me mafitan mahaifinta yana kaunarta kauna ta karshe gashi kuma ya samu fursunonin yaki sai yanda ya ga dama ya sarrafa su zai iya daukan kwaya daya ya ba wa Fatima ta ci gaba da taimakawa Fatima aikace aikacen gida amma sai bai bata ba me hana shi ya bata malamai suka ce ishara yake yi wa yarsa yadda ta iya rungumar ayyukan gidanta take yi duk da tana wahala ta ci gaba da yi yafi mata alheri akan a kawo mata wata wadda za ta zo tana taimaka mata saboda kimar hidimar mace wa mijinta annabi ya mata ishara cewar hidimar da mace za ta yi wa mijinta yana da matsayi a gurin Ubangiji to saboda haka maimakon a baki yar aiki wannan darajar da ya kamata a ce kin samu gurin Ubangiji ki rasa ki hakuri da wahalhalin da kike ki ci gaba da samun wannan daraja to shine malamai suka ce koda kina da iko na daukar yar aiki to ki sani cewar ke da kanki ki hidimta wa mijinki ki dawainiya mijinki yafi matsayi gurin Ubangiji sama da ki dauko yar aiki isharar da annabi yayi wa Fatima kenan kaga wannan isharar sai ta zamanto izina sai ta zamanto darasi ga sauran matan duniya ki fahimci cewar dawainiya da hidima da kike a gidan mijinki ba bauta bace kamar yadda wasu suke kallo wasu suna ga kamar ai ana daukan su a matsayin bayi ne kamar bauta suke ba haka bane bautar ki ji cewa bauta kike amma na Ubangiji kuma kina neman yadda Ubangiji matsayi kike nema gurin Ubangiji subhanahu wataala kuma in kika nema Ubangiji zai baki matsayi zaki samu yarda Ubangiji amma matukar kin sadaukar da kanki wajen hidimta wa mijinki wajen dawainiya wa mijinki saboda girman haƙin miji akan mace zan karkare da ishara zuwa ga wannan hadisi hadisi ne na Mu'adh dan Jabal Allah yarda da shi ya je yankin Sham sai ya ga mutanen Sham suna fadi su sujjada wa shugabannin su da sarakunan su saboda matsayin sarakunan a gurin su Mu'adh dan Jabal da ya dawo garin Madina suna haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya fadi yayi sujjada wa manzon Allah manzon Allah ya ce ma hadha ya Mu'adh ke Mu'adh wannan wani abu ne haka yace ya rasulullah na je yankin Sham sai naga mutanen Sham suna girmama shugabannin su da irin wannan girmamawa da na muka sai naga ba wanda ya cancanci a girmama shi da irin wannan girmamawa da ya wuce kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ba shi halatta ga mutum yayi sujjada wa mutum da zan umurci wani yayi sujjada ma wani to da mace ce zan umurta ta yi sujjada wa mijinta saboda girman haƙin sa akan ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzu yadda zaka fahimci girman haƙin miji akan matarsa ka kaddara yana da gyambo a cikin hancin sa mun san gyambo shine mutum yayi rauni raunin ya rube yana fidda diwa yana fidda ruwa yana fidda jini ta hancin sa miji ya zama yana da rauni irin wannan a hancin sa yana fidda diwa yana fidda ruwa yana fidda jini sai matarsa ta zo ta sanya bakinta a jikin hancin nasa tana tsotso wannan diwar da bakinta tana tsotso wannan jinin da bakinta tana tsotso wannan ruwa na wannan gyambon da bakinta dan ta hidimta wa mijinta ta sauke haƙin mijinta akan ta annabi ya ce ko da mace za ta zo ta yi wannan bata sauke haƙin mijinta akan ta ba inji annabi sallallahu alaihi wasallam to shine annabi anan yake ishara wa yarsa Fatima kan cewar wannan dawainiya da kike a gidanki wannan hidima da kike wa mijinki ki ci gaba da yi zaki samu daukaka gurin Ubangiji saboda yanzu idan aka kawo miki yar aiki za ta zo ta hana ki samun wata falala ta Ubangiji to saboda haka mace ta ji cewar hidima cikin gidanta daukaka ce gare ta hidima cikin gidanta wa mijinta kima ce gare ta za ta samu kima gurin Ubangiji za ta samu daukaka gurin Ubangiji abu na karshe Fatima Allah yarda da ita ta rasu bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da watanni 6 dan manzon Allah lokacin da ya kwanta jinya jinyar da Allah ya dauki rayuwarsa cikin wannan jinya jinyar da bai tashi cikin ta ba Fatima ta zo duba shi sai ya zaunar da ita kusa da shi sai ya gaya mata wani magana haka a sirce a kunnanta sai Fatima ta fashe da kuka ya sake gaya mata wani magana a sirce a kunnanta sai ta yi dariya to Aisha tana da kwadayin ilimi shi yasa aka wayi gari cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mutanen da suka fi kowa sanin hadisan annabi a sahabban annabi sama da 100 mutum bakwai ne Aisha tana cikin su malamai suke cewa kallabi tsakanin rauna to sai zama Aisha ɗarurukan mazaje dubban mazaje cikin sahabban annabi ta fi su ilimi saboda duk inda ta samu ilimi bata wasa da shi to yanda ta ga Fatima ta yi kukan nan kuma ta ga ta yi dariya to akwai ilimin da za ta samu sai ta raba jikin Fatima ta ce mai manzon Allah gaya miki ta ce ba zan faɗi sirrin manzon Allah ba sai ta hakura har zuwa lokacin da Allah ya ɗauki rayuwar manzon Allah aka je aka burne shi aka dawo sai ta sake dawowa bata daddarwa ta ce da Allah lokacin da kika zo gabanin rasuwar manzon Allah na gaya miki magana a sirce kin yi kuka ya miki a sirce kin yi dariya me ya gaya miki ne ta ce yanzu to tunda ya rasu bari in gaya miki ta ce lokacin da na shigo na zo ya zaunar da ni kusa da shi ya gaya min a kunne na cewar duk shekara mala'ika Jibrilu yana zuwa a watan Ramadana su karanta alqur'ani sau daya daga farko har ƙarshe ya ce to amma wannan shekarar mala'ika Jibrilu da ya zo sau biyu suka karanta alqur'ani ya ce ba komai nake fahimta ba face ajali na ya matso in ji annabi ya gaya mata wannan sai ya sa ta yi kuka za ta rasa mahaifinta sai annabi ya sake mata magana a sirce cewar shin ba zan gaya miki abin da za ki ji daɗinsa ba ta ce gaya min ya rasulallah ya ce to bakya fata ki zamanto shugaban matan aljanna to wannan sai ya sa ta ta yi dariya sannan bakya fata a ce ke ce ta farko wacce za ta fara haɗuwa da ni cikin iyalaina wannan sai ya sa ta ta yi dariya to shi ya sa bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da watanni 6 ita ma sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwarta ta rasu tana yar shekara 28 kamar yadda malaman tarihi suka bayyana kuma in mun kula za mu ga haka ne an haife ta gabarin ayi wahayi wa manzon Allah da shekaru 5 muna lissafawa bayan an masa wahayi da shekaru 13 yayi hijira zuwa garin Madina to kaga 13 ga 5 ana da shekaru 18 bayan hijirarsa da shekaru 2 ta yi aure shekara 20 ta zauna tare da mijinta shekaru 8 da watanni kaga shekara 28 idan ta rayu a duniya duka shekara 28 amma kuma ta bar tarihin da za a dau lokaci ana bayanin sa za a yi wata da watanni ana bayanin sa duka kuma shekarun da ta yi a duniya bai wuce 28 ba abubuwan da muka faɗa na dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah gafarta mana muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mun dace da daren Lailatul Qadri ya sa muna cikin ƴantattun wannan wata wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Dokta muna godiya kwarai Allah saka da alkhairi hakika ba ma mata da suka shara wannan karatun ba mu ma da muke wannan kun gaskiya mun amfana over dan mun ji abin da ba taba ji ba Allah saka malam da alkhairi saboda kurewar lokaci tambaya da za mu karanta saura sai gobe in Allah ya yarda a fito da wuri don an sa wannan tambaye malam mai tambaya ta farko ya shafi darasin ka ne ta ce malam da fatan malam ya iso lafiya malam menene hukuncin matar da duk abin da mijinta ya kawo bata godewa kuma in bai kawo ba tai ta zage-zage kuma ba su zaman lafiya da abokan zamanta hatta surukarta wato uwar mijinta ita ba su zaman lafiya da ita
na matar da bata godewa dangane da abin da mijinta ya kawo wannan ɗabi'a ce wacce ake kiranta butulci
idan mutum ya butulcewa Allah madaukakin sarki bisa ni'imar da ya masa ta yu, in kika duba zaki ga wata ke abin da aka kawo ma ita bata samu ba. To saboda haka ki gode bisa abin da Allah madaukakin sarki ya hore wa mijinki, ya azurta wa mijinki, sai Allah ya kara muku. To amma idan kika butulce, sai Allah ya jarrabe ki, jarraba da baki san iya ina za ta tsaya ba. Ka'ida ce ta Ubangiji, idan ya yi wa bawa ni'ima, yanzu da Allah ya miki gamdakatar kika samu mijin, sannan kuma mijin dan gwargwadon ikonsa yana kawowa, wannan duka ni'ima ce. Idan kika gode wa ni'imar Ubangiji, sai Ubangiji ya kara miki wata ni'ima kanta. Idan kuma kika butulce, kika ki godiya, to in ya tashi sai ya miki mummunan kamu. Wa ta'azzana rabbukum la'in shakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lashadid. Ubangiji yayi shela cikin bayinsa cewa a yayin da ya musu ni'ima suka jinjina wannan ni'imar da ya musu komin kashanta, to Allah Ubangiji ya ce la'azidannakum, zan kara muku wata ni'ima kar wannan ni'imar da na muku. Wala in kafartum, in kuma kuka butulce, Allah madaukakin sarki ce inna azabi lashadid. To wannan na farko kenan. Na biyu kuma, duk macen da bata godiya bisa ga abin da mijinta yake mata, koyaushe tana cikin kushewa, tana cikin butulci, malamai suka ce siffa ce daga cikin siffofin an wuta, siffa ce daga cikin siffofin yan wuta, haka malamai suka ce. Me dalili da yasa suka faɗi haka? Annabi sallallahu alaihi wa sallama, mun san an yi Isra'i da Mi'raji da shi. Me ma'anar Isra'i? Tafiya da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa Baitul Maqdis cikin dare, a cikin suratu Isra, subhanallazi asra bi 'abdihi laylan. Sarki ya tabbata ga Ubangiji subhanahu wata'ala da yayi tafiya cikin dare da bawansa, minal masjidil haram, daga masallacin Makka ila al-Masjidil Aqsa, zuwa masallacin Baitul Maqdis. Allah madaukakin sarki yayi tafiya da shi cikin dare. Sannan baya ga nan aka yi mi'raji da shi. Ma'anar mi'raji, aka tashi da manzon Allah sama ta daya, sama ta biyu, duk saman da aka je za a bude kofar saman a wuce da Annabi sallallahu alaihi wa sallama har suka je sama ta bakwai. Anan ne manzon Allah ya karbo sallah, anan ne manzon Allah ya leka gidan aljanna, ya leka gidan wuta. To lokacin da ya leka gidan wuta, sai ga mafi yawan yan wuta mata ne. Abun ya daga Annabi hankali, ya ga mafi yawan su mata ne. To shine da aka dawo da shi daga wannan Isra'i da Mi'rajin, yazo ya ja bayin Allah sallah, sai yazo yayi nasiha da wa'azi wa mata, yace wa mata ta saddaqana, ku yawaita yin sadaka. Fa inni ra'aytu kunna akthara ahlin nar, saboda na gan ku ne mafi yawan yan wuta, kuma sadaka dalili ne da ke sa Allah ya tsamo bawa daga wuta zuwa ga aljanna, saboda haka ku yawaita sadaka. Sai wata ta tambayi manzon Allah, ya Rasulullah, me yasa mafi yawan yan wuta suka zama mata? Annabi ya ce yakfurna, mata suna kafirci, kafirci wa Allah, a'a ba kafirci wa Allah ba, yakfurna al-ashir, suna kafircewa abokin zama, ma'ana suna butulcewa abokin zama. Zai yi kaza yayi kaza, amma kullum ba godiya, ba san barka, sai til, sai Allah waje, sai kai kan ba kai komai ba, kai kan baka komai, kai kan akwai malalati, kai kan akwai ragon maza, kullum lafazin kenan. To shine yakfurnal ashir, tana butil, suna butulcewa abokan zaman su, ma'ana mazajen su, inji manzon Allah. Wannan dalilin yasa mafi yawan su suka zamanto yan wuta. To shine malamai suka ce alama ce da take nuna cewar mace ta siffanta da siffofi na yan wuta idan ta zamanto mai butulci wa mijinta, idan ta zamanto ba ta jinjina abubuwan da mijinta yake yi, kullun tana cikin kushewa, kullun tana cikin tir, kullun tana cikin Allah waje, to wannan ɗabi'a ce ta yan wuta. Saboda haka mata, a kiyayi ɗabi'a irin wannan, ki zamanto mai karɓa da sallamawa da godiya da jinjina da yabo ga duk abin da mijinki ya kwakulo ya nemo ya kawo miki. Wannan shi zai sa Allah madaukakin sarki ya ƙara bunƙasa masa. In ma Allah ya bunƙasa masa yake kawo miki kaɗan, kaɗan ɗin karɓi ki gode, Allah ai shi yake gudanar da al'amura. Allah zai tilasta masa ya kawo miki mai yawan. Dama ai ƙa'ida ce ta Ubangiji, in yama ni'ima kaɗan ka gode, sai buɗa maka.
yanzu koda mijin yana da wadata maimakon ya debo ya kawo miki a wadace a ya kuntata ya kawo karbi ki gode ki jinjina kuma ki gode wa ubangiji tunda abun na hannun ubangiji shi zai sa shi koya ki ko ya so ya sake miki hannu ba tare da ya zata ba ba tare da ya tsammanta ba tunda komai yana hannun ubangiji ba abun da zai faru sai da ikon sa ba abun da zai faru sai da ganin daman sa to ke kuma yanzu da kike nema mijinki ya yalwata miki mijinki ya azurta ki da abin da Allah ya hore mishi to nema ta gurin ubangijinki daga cikin hanyoyin neman kuma ki zamanto mai godiya bisa abin da yazo miki da shi ki zama mai jinjina mai appreciating to wannan shi zai sa Allah madaukakin sarki ya sanya shi ko yaso ko yaki ya yalwata miki ya bin azurta ki da abin da Allah madaukakin sarki ya azurta shi da shi sai abu na karshe rashin zaman lafiyarki da abokiyar zamanki dan zage zage da kuma rashin girmama sirkakki mahaifiyar mijin wannan duka ba sa daga cikin dabi'u na mace ta gari mace ta gari mata ce wacce take zamantakewa kyakkyawa da duk mutanen da take zaune da su musulunci bai san wannan ba musulunci ya miki umurni in zaki zamantakewa da mijinki da wanda duk yake da alaka da mijinki ki zamantakewa da su tare da kyautatawa kenan yanzu wannan abin da kike ba musulunci bane addinin musulunci da yayi umurni wa maza cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf mata kuma sai ce walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf maza aka ce ku yi zamantakewa da mata tare da abin da musulunci ya sani menene musulunci ya sani kyautatawa mata wajen mu'amala kyautatawa mata wajen zamantakewa kyautatawa mata wajen lafazi ta fatar baka wannan shine umurnin da Allah madaukakin sarki wa maza to matan su ma aka ce ba a bar su a baya ba irin umurnin da aka yi wa maza su ma yana nan a kansu to sai ya zamanto yanzu rashin kyautata zama da abokiyar zamanki kin saba wannan umurni na ubangiji rashin kyautata zama da sirkakki kin saba wannan umurni na ubangiji sai zamanto zai iya jefa ki cikin fushin ubangiji mu kiyaye kuma fushin ubangiji in ubangiji ya fushi da bawa ya shiga uku ya lalace rayuwar duniya ba za ta masa dadi ba zai kuntata a kabari sannan ya je hadu da fushin ubangiji Allah madaukakin sarki ya tsiratar da mu wallahi ta'ala a'lam
ai komai ta kaita zabi Allah ya saka da alheri mana hakika wannan tambaya ta ansa tambayoyi da dama muna godiya mallam Allah ya saka da alheri kafin mai addu'a muna godiya ga daukacin al'umma da suka taru a wannan waje hakika mun fuskanci karatun yayi dadi an shaurara Allah mana albarka da mu da ku baki daya Allah ya karba ayyukan mu arama sai amana addu'a
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين